يا نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin baiwarsa cikin ni'imarsa rayuwar mu ta sake kawowa ko muke dab da shiga wannan wata mai albarka wata na Ramadan shekarar hijira 1446 wanda a yau 29 ne ga watan Sha'ban idan ya tabbata an samu labarin ganin jinjirin wata amma gani ko alhamdulillah to labarin ganin jinjirin wata ya tabbata da haka insha Allah gobe zai kasance daya ga watan Ramadan kuma haka sunna ta karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa qadiru aitaka sha'ban 30 aw kama qala rasul yace ku yi azumi saboda garin jinjirin wata na Ramadan ku ajiye azumi saboda garin jinjirin wata na Shawwal malama suka ce ana nufin ba wai ganin ɗaiɗaikun mutane kowa sai ya kalli wata ya azumi ba a ganin sashe na jama'a hanyoyin da yawa ko dai a samu mutane guda biyu adalai su ba da labari sun ga jinjirin wata farko dai jama'atul mustafida jama'a masu yawa yanda zai wahala a ce sun ba da labari na ƙarya suka tabbatar sun ga wata ana aiki da ganin watan su ko ku a samu shaidu guda biyu adalai su ba da labari sun ga jinjirin wata a yi aiki da ganin watan su kai ko da adalin guda ɗaya ne ya ba da labari hadisi ya tabbata Abdullahi da Umar ya ce qara'an nasul hilala mutane sun fita duba wata fa akhbarta annabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu sai na ba manzo sallama labarin cewa ni na ga wata fasaba akhbara an-nas bisiya sai manzo Allah ya dauki azumi kuma ya umarci mutane da yin azumi to kun ga wannan ko shakka babu hanya ce tabbatacciya da shari'a ta tabbatar domin ganin jinjirin wata idan ku ba ga jinjirin wata da ran 29 ba to sai a cika irgen Sha'ban ya zama kwana 30 yan wa musulmai lalle mu gode wa Allah rayuwar mutum ta kawo wannan wata din ba karamar baiwa bane ba karamar falala bane musamman ga wanda ya tsaye wajen bauta ma Allah wajen ayyuka na alheri a wannan wata din da yawa daga cikin mutane ba su samu wannan ni'imar ba akwai da yawa sun yi azumin shekarar da ta wuce amma gashi bana shekaran ta zo amma ba sa nan a doron kasa da haka lalle mu duƙufa wajen bin Allah wajen ayyuka da alkhairi a wannan wata don mu samu dacewa a kamar da muka saba a wancan shekara mun gabatar da bayani ko tarjumar ma'anonin alkur'ani mai girma karkashin kungiyar jama'atu zatu bid'a wal kamati sunna kwamiti na majalisar malamai na wannan kungiya da kuma haɗin gwiwa na kwamitin wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi ko tunawa da marigayi alkani abdu 99 muna masa addu'a Allah ubangiji ya masa rahama Allah ya sada shi da dukkan alkhairai da ya dasa a wannan unguwa hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah zai gina masa gida aljanna to muna masa addu'a Allah ubangiji ya masa rahama ya gina masa gida a cikin aljanna sakamakon wannan aiki da alkhairi da ya assasa muna addu'a ga su kwamitin masallaci bisa dawainiya da suke na gudanar da wannan karatu a ba dare ba rana ko yaushe ana cikin kokarin gudanarwa to muna addu'a Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi sauran uwa da suke halartuwa wannan majalisi namu mai albarka da wadanda sauti ke kai musu duka muna addu'a Allah ya tara ba a cikin lada wa shekarar da ta wuce mun tsaya karshen aya ta 180 da nawa ne
5
da 5 ko to amma za mu dan dawo baya kadan saboda mu dauki karatu akan gaba bayani akan azumi na Ramadan haram ma Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
تو مالم يجي دباني فسر وانا آية a cikin wannan tafsiri mai suna idahul ma'ani a laratul adhan ila ma'ani alquran ta'lif abubakar aliyu albani alazhari rahimahullah to a yake cewa summa shari'a ta'ala fi bayani ahkami alwayl ibaratil badaniya sannan a wannan gaba Allah madaukakin sarki ya soma bayani game da hukunce-hukunce na dangogin ayyukan ibada ta gangar jiki ita ne ibadatul badaniya wa qaddama fi ma ya'ti as-saw sai ya gabatar da bayanin azumi cikin aboyin da suke ran tabe wa huwa ibadatun faridatun fi shakhsi shi azumi ibada ce wanda Allah ta'ala dora ta a bisa ɗaiɗaikun mutane ne suke yin ta bisa ɗaiɗaikun su ba ibada ce wanda wani ke ɗauke ma wani ba ibada ce fardu ayi a bisa ɗaiɗaikun mutane wa ammatun fi jami'i shara'i as-samawiyya kuma ibada ne shi azumi ga magari wanda ya game dukkanin shay'o'i da Allah ya saukar daga sama fa innahu yafsiru ash-shahawa domin shi azumi daga cikin fa'idodinsa yana karya sha'awa kama qala alayhi salatu wassalam kamar yadda manzo Allah ya da miki Allah sabbata a gare shi ya faɗa shi hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar shi sahihi nasa haka nan Muslim ya fitar hadisi Abdullah ibn Umar Allah ƙara musu yadda manzo Allah ya da miki Allah sabbata a gare shi yace ya ma'asharar shababi ya ku jama'ar samari idan ka ce ma'ashar shine taro na jama'a wanda wadda wata sifa ta hada akan ce ma'asharan nisa jama'ar mata ko taron mata wa nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharar shabab ya ku jama'ar samari ko ya ku taron samari manistata aminkumul ba'ata falitazawwaj duk wanda yake da ikon dawainiyar aure to yi aure alba'a malama sun fassara shi ne mu'natun nikah dawainiya ta aure to duk wanda yake da wannan halin yayi aure fa innahu aqabtu lil basar domin yin auren shi ne ya furintsar da idanuwa mutum ba zai na kalle kallon matan da ba su halatta gare shi ba wa hasanul farji kuma shi ne hutsarewa ga farji mutum ba zai je aikata alfasha ta zina ba wa man lam yastati wanda bai samu ikon yin aure ba kuma walahi bi sau na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wija'un domin shi azumi yana karya sha'awa tamkar dandaka ne ga mutum duk wanda ya duka yana azumi to zai karya masa sha'awa ba zai kai ga sabon Allah mu da tindika wal wija'u sai yace ya fassara ma'anan alba'a yace mu'minun nikah shine dawainiya ta aure wal wija'a ay qati'un lishahawa yana karya sha'awa to shine Allah ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu ya kun da suka imani Allah ya kira masu imani malama suka ce korashin sahabbai Abdullahi dan Abbas ko Ibn Umar ko Ibn Mas'ud yana cewa duk lokacin da kaji Allah ta'ala ya kira masu imani ya ayyuhal ladina amanu ba madayinka na musulmi mai imani ana buƙatar ka shaurara wani muhimmin sako ne wanda Allah ta'ala yake isarwa yake umartan masu imani kawai akwai malami da ya rubuta littafi sukutum akayin irin wannan ayoyin ya kira shi da suna ne da atir rahman da ahlul iman Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi ya tattaro irin wannan ayoyin ya bayani cewa wani sako ne muhimmi Allah ta'ala yake isarwa ga mu'mine masu imani shi yasa da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu to ka saurara ko dai umarni ne ko kuma hali idan ka ce ya ayyuhan nas wannan kira ya gare kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi amma ya ayyuhal ladina amanu wannan aiki ne ko umarni ne da ya shafi masu imani kutiba alaikum wasiya kutiba ay furida an fallanta azumi a kayan ku kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yanda aka fallanta shi a kayan waɗanda suka zo gabani ku min al-umami daga cikin al-umami wal anbiya da kuma annaba malai ya ce wal anbiya kaga annabawa min ladun adam ila ahadikum tun daga lokacin annabi adam zuwa zamanin ku Allah ya fallanta musu azumi ibada ta azumi karkashin wannan yake cewa ai furida alaikum kama furida alal ummi sabiqa min haythu alkayfiyya ai an fallanta azumi a kayan ku kamar yanda aka fallanta shi a kayan al'ummin da suka gabata amma ta bangaren kayfiyya la min haythu alqadar ba ta bangaren gwargwado ko yawan sa ba kayfiyar azumin ne irin yanda Allah ya wajabta mana to su ba al'umma da suka wuce a majalta musu amma ba ana nufin adadin azumin ko yawan kwanakin sa ko watan ba ina fata mun gane yau hakikanin ma'anar amana azumi shine al-imsak kamewa shine ma'anar sa lugatan ma'anar sa istilahi kuma shine al-imsak anil akli wa shurbi wa sa'il al-mubtirati min dulu'il fajr ila ghurubi shamsi kamewa ga barin ci da sha da dukkan ababan da ke karya azumi tun daga keto alfijir zuwa faduwar rana to irin wannan ibada ta azumi al'ummomin da suka wuce su ma an fallanta musu kamar yadda aka fallanta mana amma yanayin gwargwadon akwai bambanci a kai innahu yujadu fi ba'dil athari domin lalle yanda sha'anin yake an samu cikin waɗansu athar siyama ba'dil anbiya'i azumin waɗansu daga cikin annabawa, ka Nuhin kama annabi Nuhu alaihi salam, an samu athar da ya zo da bayanin irin azumin da annabi Nuhu ya yi, wa Ibrahim da annabi Ibrahim alaihi salam, wa Dawud alaihi salam da annabi Dawud amince tabbata a gare shi, wa kadhalika ummihim, haka da ummin su. To wannan yana nuna ashe al'umman da suka gabata su ma Allah ya fannanta musu azumi, ba wai akan mu aka fara ba. La'allakum tattaqun ay al-ma'asi, domin tabbas za ku samu tsoron Allah, za ku kiyaye ayyuka da sako, shi wannan azumin zai kare ku daga aikata ayyuka da sako. Fa innahu yaksiru ash-shahawa, domin azumi yana kare sha'awa, allati hiya mabda'uha, wanda ita ce masomin kowane aikin dare. Dukkan wani aiki na sako za ka samu farkonsa sha'awa ne, shi dan zai riya maka a rai, sannan mutum sai ya kai ga aikatawa. Shi ya sa zocin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna shaytana yajri min ibni adam majra dam, lalle shaytan yana gudana a cikin dan adam yanda jini yake gudana, haka shaytan yake circulate a cikin dan adam. Da haka fa dayyiqu majrahu bisaw, ku kuntata magudanar shaytan ta hanyar azumi. Ashiyar ne yana takura hanyoyin da shaytan ke samun dama, yana kaiwa sako, yana sanya waswasi a cikin zukata na dan adam. Wannan na nuna mana fa'ida na azumi. Shi azumi yana samar da tsoron Allah. Shi yasa malama suka ce shi wata Ramadana makaranta ne wanda zai tarbiyyantar da kai a bisa tsoron Allah, ayyuka na alkhairi. Shi yasa fata ake koda wata Ramadanan ya wuce, ka ci gaba da dorewa, a ga halayenka sun canza fiye da yadda kake a baya, saboda wannan aiki da kai na ibada ta azumi. Allah ta'ala ya ce ayyaman ma'adudat, wannan tamyizi ne misbabi siyam, ma'ana shi azumin nan waɗansu kwanaki ne ababen kirgawa, au yasumuna muqaddaran, suna azumi ne ababen kaddarawa, wasu kwanaki ne ababen kirgawa, ai qala'il, wato kwanaki ne kaɗan ba masu yawa ba. In ka kwatanta adadin kwanakin shekara da adadin watan da muke aka sharanta mana azumi, sai ka samu kwanaki ne kaɗan. Shekara akwai kwana 365 ko da 60, amma azumin kwata-kwata ana yin sa ne wata ɗaya, kwana 29 ko kwana 30, kaga kwanaki ne ababen kirgawa. Da haka Allah ta'ala ya ce faman kana minkum bariban aw ala safari, duk wanda ya kasance daga cikin ku hina shuhudihi, lokacin da wato ya halarci watan, lokacin da watan ya kama, bariban sai ya kasance ba ya da lafiya, aw ala safari ko yana halin tafiya, ay musafiran safar al-qasri, yana halin tafiya, tafiya wadda ake yi mata kasar. Ga wata Ramadana ya zo, kuma ga wata tafiya ta taso wa mutum. An gane wannan ko? Dhahaba al-Malikiyya ila anna man safara aqalla min arba'ati burdin fa la yaqtiru. Masabar Malikiyya sun tafi kayan cewa duk wanda ya tafiya tafiyan da bata kai burdi hudu ba, to ba zai sha'ani ne ba. Duk wanda ya tafiyan da bata kai burdi hudu ba, to bai halatta ya sha'ani ne ba. Menene burdi? Idan mun koma littafin al-muqaddimatul iziyya lil jama'atil azhariyya na Abul Hasan Aliyul Maliki Ash-Shabi, yayi bayani ko a babu sallar kasar, yayi bayani dalla dalla waɗannan ma'aunai na zango ne. Shi burdi ma'auni ne na zango, ai yanzu muna da kilometer, muna da miles ko, to shi wannan burdin ma'auni ne na zango. A wannan littafin in na iya tunda ya tunawa ke cewa wal baridu alfa zira'i, rance buridi ɗaya yana nufin zira'i 2000, daga nan zuwa nan ka ɗora a ƙasa ka auna sau 2000, shi ne buridi guda. Ƙarshe dai yana nufin a taƙaice mil 48, samani wa arba'ina milan mil 48 kilometer 71 to malikiya duk wanda tafiyar sa bata kai haka ba to ba zai yi kasaro ba ma'ana ba zai rike sallah ba to shine anan ma da yake cewa ita tafiyar da ya halatta a sha azumi ita ce tafiyar da ta kai ai mata kasaro an gane wannan ko anan sai shakali albami yace raji'ir risala lil kairawani wal fawakih wad dawani ala risalati ibn abi zaid yace ka koma cikin littafin risala sai ibn abi zaid lil kairawani ya bada safa ta 61 da kuma al fawakih wad dawani sharhi ne na risala din shi ma na ibn abi zaid shafi mujalladi na 1 shafi na 313 ka muhim da masalan kayyadewa zangon tafiya na kasaru matsala ce filafiya wasu malama suna ganin a iya yin kasaru ko da tafiyan bata kai wannan zango din ba saboda an samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sabon manzo Allah sun yi kasaru a tafiyan da bai kai haka ba in dai tafiya sunanta tafiya al'adance tafiya ne wani gari ka tafi ka iya yin kasaru haka nan sun yi sabani game da adadin kwanakin da za a yi kasaro da wace masaba cewa duk wanda ya tafi yanda zai yi niyyar zama kwana 4 a wani gari to zai cika sallah ba masu malama suna ganin ko da tafiyar ta wuce kwana 4 a iya yin kasaro wallahu alam ba wannan aya dai Allah ta'ala ya ambata cewa wanda ya kasance a lokacin da watan ya kama na Ramadan to amma ba shi da lafiya ko ku yana halin tafiya sannan kuma azumin zai wahalar da shi a wannan hali guda biyu fil halai wa ajhadahu sawu fi halai azumin zai wahalar da shi a wannan yanayi guda biyu to ya samu dama fa aftara sai ya sha azumi fa iddatun min ayyamin uka to wajibi ne a kayan sai ya raba adadin kwanakin da ya sha a wasu kwanaki na daban ai ya somu ha badalaha sai a zanto su kwanaki na daban a madadin na Ramadanan da yasha to kaga wannan ruksa ne rangume ne Allah ta'ala yi wa al'umma a wannan aya yasa malama sun ambata sun ambaci da marar lafiya da matafi a cikin ashabul azar masu uzurori a watan Ramadan domin ashabul azar suna da yawa ko akwai matafi akwai marar lafiya akwai mace mai shayarwa akwai mace mai ciki akwai tsohon da ya tsufa sosai duka waɗannan ashabu labar to kaga wannan gaba ta ambaci matafi da marar lafiya to marar lafiyar wace irin jinya ce ya halatta a sha azumi ba kowace irin jinya ba ne sai jinyar da yin azumin zai gagara ko za a yi azumin amma da mashakka mai tsanani yawwa malama suke cewa irin jinyar da in aka yi azumi za a samu ta'akkur buru'in jinkirin warkewa aw ziyarati maradin ko kuma jinyar za ta karu ciwon ba zai warke da wuri ba ko ko zai karu ko kuma aw hadutha maradin ko faruwar wani ciwon ba sabo ya kara faruwa da irin wannan ya halatta mutum ya ajiye azumi amma kuma zai rama a yaushe wasu kwanaki na daban ko malama sun kasa rashin lafiya kala biyu har ila yau akwai rashin lafiyar da in mutum ya sha azumi ramawa zai yi akwai jinyar da kuma idan mutum ya sha ba zai rama ba zai ciya to dai mutane ba sa tantancewa wannan matsala ne sai ga mutane suna ba kansu fatawa da ka abin zai baka mamaki wallahi musamman mata sai ta maka waya malam wallahi ba ni da lafiya ba har na sha azumi kuma gashi banan ma dai ban ji sauki ba ya zan yi na ciyar din ne kam hata ma kanta ba ta wace ba za ta yi ko yanzu tambayar ka take wai ya za a yi ciyarwa ya kamata fa tambaya wani irin rashin lafiya ne yake halatta a ciyar amma kai da wai ta kawai so take ka bata bayani yanda za a ciyar alhali ba cewa da kanta ba duk rashin lafiyar da ana tsammanin warkewa to wallahi ba za ka ciyar ba ko mun dadewa ka samu lafiya za ka biya azu wannan shine magana na gaskiya ba a maganin ciyarwa ga marar lafiya sai jinyar da an ɗebe tsammanin warkewa an samu likita ƙwararren likita musulmi ya auna ka ya tabbatar cewa wannan ciwon naka ba ba tsammanin warkewa sai irin wannan ne ya halatta a ciyar amma ba ko irin ciwo ba ko da wani shekaran ta zo baka da lafiya sai ka kuma sha na wannan din ma daga baya ka samu lafiya sai karama idan baka samu lafiya ba kwanan ka ya kare Allah ba zai tambaye ka da wannan laifin cin azumi ba shi sa irin wannan azumin ko rama mutum ba a yi ba irin sane in mutum ya mutu ake rama masa ba yawa azumin da ake ramawa da manzo Allah ce man mata walayhi sawmun siyam an waliyyu ko wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyyu sai ya masa ba azumin farilla ake nufi ba ana nufin azumi ne na fakanci amma na farilla in mutum bai samu dama ba bai warke ba ya mutu ba maganan biya masa wasu malama sun ce idan mutum ya samu dama amma ya sakaci bai rama ba to shi ma za a biya wallahu a'lam da haka dai idan mutum ya sha azumi a dalilin rashin lafiya to zai ainihin wato rama a lokacin da ya samu lafiya in ko wancan ciwon ne da ba tsammanin warkewa to wannan kan sai ya rika ciyarwa to amma watan wata rana kuma in ya warke fa sai ya dawo ci gaba da azumi na ba ta mun gane ko Allah ya dace da mu bana yace a Allah ta'ala yace wa alal ladina yuqulu ay yaf'alunahu bi mashaqqati kal hamil wal murdi fidyatun hiya ta'amu miskin Allah ta'ala yace wa alal ladina yuqulu fidyatun ta'amu miskin kuma akwai fansa ta ciyar da miskini a kayan waɗanda suke yin azumin amma da tsanani ayyab alunahu bi mashaqqatin suna iya yin azumin amma da mashaqqa da tsanani to abin da ke kayan su shine ciyar da miskini sai ba da misali ce kamar mace mai ciki da mai shayarwa kaga su ma suna ce ashabul aza mun samu guda nawa marar lafiya matafi ga mai ciki da mai shayarwa an gane ko to su waɗannan abin da ke kayan su shine fidyatu ta'amu miskin wato su yi fidya ta hanyar ciyar da miskini abincin da za a bai wa talaka ai kadara ma ya akulu fi yaumi gwargwadon abin da shi wannan miskini zai ci a wannan yini nasa wa huwa muddun shine mudu ɗaya min ghalibi qutil baladi li kulli yaumi zai bada mudu ɗaya ne daga wani irin abinci sai ya ce ghalibi qutil baladi mafi rinjayen abincin wannan garin to shi za a auna a baya wani abinci ne average food a nan muna mu azari shinkafa ko gero ba da masara da shinkafa da dawa duk ghalibi qutil baladi to kowanne ana iya baya an gane ko kuma zai bayar ne a madadin kowane yini ɗaya kowane yini zai ba da wannan mudu guda ɗaya a madadin kowane yini na abu an fahimta ko wa kanu mukayyiri da bayyana sauri bil mashaqqa sai ya kasance an ba su zaɓi tsakanin yin azumi saboda wannan tsanani wani tsari da kuma shan azumi wal fidya da ba da fidya mar qada'i tare da ramuki su ba na abin da yake nufi a nan matsalan mai ciki da mai shayarwa an ba su da ba ana nufin wai mai ciki ba ta azumi ba ko mai shayarwa ba ta azumi ba kan so da su mata kawai so suke a basu haka sakaka kawai in tana da ciki ba azumi in tana shayarwa ba azumi ba haka bane ba dewa mata sun sakwarkwace kawai in suna da ciki ba yin azumi in tana shayarwa ba yin azumi ba haka ake nufi ba ka'idar shi ne ko da littafi na ƙuruwa in mun duba za mu ji an yi bayani ita mai ciki sai tana ƙorace ma ɗan da ke cikinta zai galabai ta in ta yi azumi an gane wannan ko kuma ita kanta rayuwanta za ta iya galabai ta in tana yin azumi ko kuma ɗan da take shayarwa zai rasa nonon da yake sha a dalilin azumi to nan ne ba za ta sha azumin ma tukuna amma idan za ta yi azumin ta lafiya kala ko da tana da ciki ɗanta ba zai rasa nonon da zai sha ba wanda yake ba za ta yi azumi ba za ta yi azumin ta mun gane ko kuma bayan azumi ya wuce zaka raba azumi shi ne abin da yafi zance mafi shahara in ta haihu ta samu ƙarfin jiki bayan azumi ya wuce sai ta rama idan tana shayarwa ko da bata yaye ɗanta ba sai ɗan ya kai matsayin da bai wada yana shan wani abu ko da ba nono ba yana iya shan kunu ko wani abu haka ta samu sauki sai ta yi azuminta ba ma za a ce kwata-kwata mace mai ciki da mai shayarwa ba za su yaye wannan kuskure ne gaskiya an dai ba su dama su sha azumin bisa dalilan da muka ambata amma za su rama wannan azumin Allah ta'ala ce faman tatawwa'a khairan wanda ya ƙara wani azumi na nafila kenan bi ziyadati sawm ta hanyar ƙarin azumi ghayr al-fard banda na farilla annabi kutiba alaihi wanda aka farlanta muku min siyam na azumi annafila azumi na nafila kama bayyanat as-sunna kuma inda sunna ce bayani mutum sai ya ƙara azumin nafila bayan na ramadan to duk wanda ya haka fa huwa khairun lahu to yin wannan azumi na tatawwa'i shi yafi alheri gare shi an gane wannan ko saboda duk wanda ya azumi dai ne daya Allah ta'ala zai ninka masa lada har irin su hasa goma ba na zai samu ladan azumi na kwanaki goma an fahimta ko kuma azumi yana daga cikin ibada da ke kai bawa zuwa ga aljanna dan haka ana son ƙarin alheri na fifili na azumi musamman wannan wata da ya gabata na Sha'ban wanda Allah sallama yana yawaita yin azumin nafila a cikin sa to duk wanda ya ƙara alkhairi ta hanyar yin azumi na nafila to wannan shine fa alheri a gare shi wa anta su a in kuntum talaba idan ku har kun kasance kuna sani annahu khairun lakum fa'aluhu cewa shi yin azumin ko ƙarin nafila na azumi alheri ne gare ku to sai ku aikata shi wa amman ladina la yastati'una sawma al-fattata amma waɗanda ba sa iya yin azumin kwata-kwata da kibirin saboda girma saboda shekaru da kibirin kenan saboda shekaru au maratin ko rashin lafiya la yurja bur'uhu wanda ba a fatan ko babu alamun warkewa shi ne wanda muka yi bayani dazu waɗanda ba sa iya azumin kwata-kwata saboda shekaru su ne ake kira a shekul kabir wal mar'atul ajuza tsohon da ya tsufa sosai ko tsohuwa mace da ta tsufa sosai kaga tsufa ai larura ne da ba ta kushewa ko ba warkewa tsufa haka marar lafiyar da ba a fata ko babu alamun warkewansa fala sabila lahum lisaw to su ba wata hanyar da za su yi azumi ba damar yin azumi an gane ko wayin da mu fi haqqihim alfidiyatu faqat abinda aka so a haƙƙinsu shine ba da fidiya kawai su rika ciyarwa an fahimta ko sun bayyanar ayyamal ma'duda sannan sai ya bayanin kwanuka ababen kirkawa shi ne Allah ta'ala ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan shi ne watan da Allah ta'ala ya saukar da alqurani a cikin sa minan lawhil mahfuz daga lawhil mahfuz ila sama'i duniya zuwa sama ta farko a wani waje mai suna baitul isa wannan ita ne sauka ta farko kenan fi lailatul qadr a daren lailatul qadr a daren lailatul qadr wanda shi wannan daren lailatul qadr yana nan a watan ramadan agoban karshe na watan ramadan da hudan linnas shi wannan alqur'ani shari'a ne ga mutane wa bayyinatin minal huda wal furqan kuma da bayyanannu wato ayoyi bayyanannu na daga wannan shari'a da kuma rarrabewa mai mai farqu bainal haqqi wal batil daga abin da ke rarrabewa tsakanin wato gaskiya da kuma abin da yake barna ko abin da yake ba man shahida mai kuma sharafa ne su ba mai shahida ne kuma ya rafa ne su Allah ya tawaye. Now Allah ta'ala ce faman shahida minkum shahara falyasu ai faman habara duk wanda rayuwarsa ta halarci wannan wata na Ramadan wa huwa sahihun alhali yana lafiye yana mai lafiya duk wanda rayuwarsa ta halarci wannan wata na Ramadan domin kalmar shahida tana nufin habara ya halarci wannan wata rayuwarsa ta kai zuwa ga wannan wata na Ramadan falle su to Allah ta'ala na umarninsa ai amru wujubin asaw na'am umarni ne na wajibcin adali a kayansa duk wanda ya halarci wannan wata rayuwarsa ta halarci wannan wata to dole ne a ci wannan wata ya azumce shi amru wujubi sawmi alai umarni ne da wajibcin adali a kayansa a yanzu kenan babu maganar zabi an gane ko domin ayoyin da muka karanta a baya akwai bayanin zabi ne kamar yadda malama suka yi bayani akwai malamin mai suna Dr. Yusuf Al-Karbawi a littafinsa Fiqhu Siya ya kawo barahinu tashri matakai da aka sharanta adami ɗaya bayan ɗaya har guda biyu ko uku yace al-marhalatul ula marhala ta farko marhalatul takyir marhala ce ta ba da zabi mutumin da yake baligi ne mai hankali kuma lafiyayye an ba shi zabi ko dai ya azumi wanda yin azumin shi yafi ko ku ya sha azumin amma ya ba da fidiya an ba da wannan damar shi ne fa da Allah ta'ala wa alladhina yuqulu fidyatun ta'amu miski ga wanda yana iya azumi amma da tsanani da wahala to an ba shi dama ya sha azumi ya ba da fansa ta siyar da miskini ya ba da abincin miskini guda to wannan haka al'amari ya kasance ta da cewa yin azumin shi ne yafi ba mu a marhala ta biyu kuma sai ambace ta da suna marhalatul ilzam wa tahattu marhala ta lazimtarwa da wajabtar da wannan azumi ba wannan matakin sai ya zamana an shafe an yi naskin wannan hukunci da ya bada damar zabi din an shafe ba maganar zabi ga duk wanda yake da dama yake da rai da lafiya wata Ramadan ne do sai ya azumi akwai hadisi na Salma ibn al-Aqwai karkashin wannan ya kawo wannan hadisi cewa an ba da dama ga wanda yake da ikon azumi ya sha azumi ya ciyar amma yin azumin shi yafi har sai da wannan aya ta sauka hatta nazalat faman shahida minkum shahara falyasum har sai da wannan aya ta sauka sai ya ce fansika takyir sai aka shafe wancan zabi din yanda duk wanda yake raye ya halarci wannan wata to wajibi ne azumi ba maganar wannan dama ne me kake tsammani da har yanzu akwai wannan dama wani ba zai azumi duk da yin azumin shi fa a wancan marhalan ma amma da a ce har yanzu akwai zabi wallahi wani ba zai wani fa da aka ce watan azumi ya kama ce mun shiga wani ko yace shi baya murna ba aka ce ana wai ce shi baya murna shi ba zai munafurci ba wai shi baya murna kawai a ce wai ba ci ba sha wata guda ka duba ga raunin imani ba manzo Allah yana addu'a yana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan addu'a manzo Allah yake da sahabbai wata shi da sahabbai suna addu'a Allah ya kai su Ramadan shi kuma yana cewa shi baya murna saboda raunin imani Allah ya sauke idan haka duk wanda rayuwarsa ta halarci wannan wata to dole sai ya yi wannan ita ne marhala ta biyu da ya kawo a wannan littafi na Fiqhu Siya to marhala ta biyu ba sai ya ce ta zo kashi biyu a karo na farko da tsanani karo na biyu kuma sai aka samu rangwame ayin da zama karanta duk sun yi bayani insha Allah tsananin shi ne a wannan lokacin idan mutum ya azumi rana ta fadi to yana da damar ya ci ya sha ne kawai matukar bai yi bacci ba idan ka kuskura kai bacci ga ruwa a gaban ka ko abinci to ba za ka ci abincin ba in ka farka sai magarbar gobe akwai tsanani ko babu sannan tsanani na biyu da zaran watan azumi ya kama to mutum ba zai kusanci iyalinsa ba walau da rana walau da daddare ba kai ba matarka ko amarya ce kuwa an san mata ba da rana kan ba baye ko eh dama da rana ya ce ma'ana azumi al-imsaku al-muftirat to da daddare ma babu kuma ko da ango ne kuwa ka sa akwai angwayen da dabda azumi zuwa kan gada suke yin auren asabar da ta wuce ba an yi aure da yawa ko yau wannan angwayen ba suna da hatsari ba yau ba ni yau din da daura aure sai kon Allah wallahi ba da zaman lafiya amma fa a kula domin karkashin muqtiratis sau akwai fitar da mazi ko da mani yana kare azumi da haka dole mutum ya kiyaye dole su kula duk abin da zai kai ga bacin azumi a kiyaye wallahi kuma wancan lokacin ba magana kusantar iyali kowa zai kama gabansa a yi ta haka za a yi ta ibada kawai sai watan ya wuce to abin sai ya zama tsanani ya tsananta ko an san wani sahabi mai suna Qais ibn Sirmat al-Ansari ya yi azumi magariba rana ta faɗi ya dawo gida ya tambayi iyalinsa har inda kun shai akwai wani abu a wajen ku ka duba rayuwarsa abin bayan Allah ba yanzu an yi azumin an zo buɗe baki ba komai na shan ruwa a gidan ya aje ba komai kuma haka an yi ibadar da farin ciki da neman lada a gurin Allah mu ko da duda mu ruba magana wani za mu ci bane kawai jinjirutun kwadayi ne wallahi ya zo na duda mu wasa na azumin nan ya zo bai shirya ba bai sai doya ba bai sai dankali ba bai sai kwai ba bai sai kaji ba ba kudin kifi ko shi ne da wasa ba akwai wanda yace shi da ra dan tura azumin nan ma da yana so wai bai shirya ba to wa zai jira ka wasu sahabo ko mutum zai azumin ba komai a gidan ba ba komai kuma ka bai azumi to shi ne da yazo ta ce ba komai amma bari ta je makota ko za ta za masa wani abu ta je ta dawo da abincin ta samu yayi bacci ta ce kai ban naka Allah sarki wani tausayin ka to haka da ya farka bai ci abincin bai zarce da azumi washe gari da rana shi yake take fadi shi ma saboda tsananin yau saboda ba a cin abinci bayan an yi bacci sai magarbar gobe sannan aka san wasu daga cikin sahabbai suka kasa jurewa suka kusanci iyalansu da daddara duk haka ya faru to za mu ji bayani ayoyin da za su zo nan gaba malam ya ce a faman shahida minkum shahra falyasum duk wanda ya halarci wannan wata rayuwarsa ta halarci wannan wata to wajibi ne a zuci wata ɗin wa bayyana ce sunna kuma sunna ta yi bayani anna awwala shahr yathbutu bi ru'yati al-adalayn cewa farkon wata na ramadan yana tabbata ne da ganin jinjirin wata daga adalai guda biyu mun yi bayani a mukaddima ko au jama'atin mustafiza ko ku asan jama'a masu yawa lil hilal shiga jinjirin wata au bi kamal sha'ban 30 ko kuwa cikar watan sha'ban kwana 30 in ba ga wata a daren 29 ba ويجب الصوم على من وصل إليه الخبر بذلك ما لا يشي أذنينا وجبا أكن دكوان دلا بارن قنوة وتاي إسازوا قيش تقوى تهنيا نبا كوى كلاكا أغيا مكا كوى كغني أويا كوى أريديو كوى أتلبجن دك تهنيا دلا باري يزو أمر نيدك حكومة دعك جنجي نامت الحكم سنر وادة تنتن شي وابيان قنوة وتا aka bada umarnin sanarwa to dole kai azumi mu aka sanna wata hukuma ce aka dora mata alhakin tantancewa da sanar da ganin wata wata hukuma ne sarkin musulmi tun tala haka muka ga ana yi kuma aka tsari yake a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye duk wanda ya ga wata ba zai yi sanar ba sai dai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine in ya tabbatar da ganin wata zai ce Bilal addin fil nasi an yasumu gada ka je kan mutane shi da siyar mai gobe don yake nuna mana addinin musulunci yana da tsari amma da kawai da yake ce jama'a dauki azumi mun ga wata anguwar ta tara ne to kai waye kai wane ne waye baka wannan damar to wallahi ba daidai bane ko ce jama'a an ga wata gobe sallah kai waye ba a saka wannan ba in ka ga wata sai dai ka je ka sanar a hukumar da aka dora maka alhakin tabbatarwa to da haka in dai labari ya isa ga mutum ta kowace hanya ne ya zama wajibi ya azumi wala yura'a fi zalika matali'an nujum ba la'akari da bambanci ba kullar taurari ba la'akari da wannan wa biladul islami kulluha wahida garuruwan musulunci gaba ɗaya guda ɗaya ne to amma da matsala akwai sabani a kayanta ba sai mun tsawaita ba hatta zamanin sahabbai an samu bambanci tsakanin ganin watan wannan gari da wancan kamar da an san bambancin ganin wata tsakanin Abdullah dan Abbas da kuma Muawiya Allah kara musu yarda kuma kowanne suka aiki da ganin wata to idan an samu tazara tsakanin ƙasa da ƙasa ana iya samun bambanci da ganin wata wallahu alam wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana halin tafiya to ya samu ya sha azumi ya irga daga wadansu kwanaki na daban adadin kwanakin da ya sha taqaddama mithluhu fil ayati sabiqa kwatankwacin wannan ya gabata ayan da ta wuce an gane ko maganar matafi da ainihin wato marar lafiya wa qurra li alla yatawahhamu naskahu bi ta'amini man shahida annana ta wannan bayani ne saboda kar wani ya kuskuren da tan cewa an shafe wannan hukuncin ma da gamammiyar aya da Allah ya ce faman shahida ne kuma shahara ma'ana maganar annasku ya shafi wannan zaɓi da aka bayar ga mai galafiyayye baligi ko ya azumi ko ya sha to shi ne naskun ya shafi wannan matsala ɗin amma naskun bai shafi matafi da mara lafiya ba ba ta mun gane ko shi yasa aka ƙara maimaita cewa wanda yake halin rashin lafiya ko yana halin tafiya har yanzu ba shi yana da daman shan azumi ya irga kwanakin da ya shafi ba shafe wannan hukuncin bai na ne yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki akayoku wala yuridu bikum al-usra baya nufin kuntatawa akayoku walidha abaha lakum al-fitra fil mardi wa safar shi yasa ya halatta muku shan azumi a halin rashin lafiya da kuma halin tafiya saboda sauki da Allah ta'ala ke nufa al'umma da shi shi yasa Allah ta'ala ce wa ma ja'ala alaykum fitin min haraj suratul hajj Allah bai sanya muku wani kunci a kayanku ba game da lamari na addini wa qawli da fadin sai ma yuridu Allahu da ja'ala alaykum min haraj suratul maida Allah baya nufin ya sanya muku wani abu na kunci game da ayyuka na ibada shi yasa aka bada dama matafi da mara lafiya su sha azumi na'am Allah ta'ala ce wani tukmilul idda kuma domin ku cika adadi tunda idan mutum ya sha wani adadi na azumi a cikin watan Ramadan kaga za a gama azumin shi nasa bai cika ba to an umarni da mutum ya irga wasu kwanaki na daban ne ya biya saboda ku cika wannan adadi ai iddata sawmi Ramadan adadi na wannan wata na Ramadan wani tukaddiru Allah kuma domin ku girmama Allah inda ikmali ha yayin da aka kammala wannan wata na Ramadan alama hadaku abisa shiryar da ku da Allah ta'ala yayin da haka sai ku kabbara Allah madaukakin sarki arshadakum li ma'alimi dinihi saboda ya shiryar da ku zuwa ga alamomi na addinin sa walakum tashkurun domin ku zama masu godiya gare shi madaukakin sarki wannan ma kana shahru madana shahara sau yayin da ya kasance azumi wata ramadana azumi ne na azumi wata ne na azumi wa shahadan mubarakan kuma azumi ne mai yawan alkhairi yurja fi ijabatul du'a ana fatan amsa addu'a a cikin wata ramadana naji wani wa'azi na malam Aminu Daura yana cewa a wata ramadana akwai lokuta 90 na amsa addu'a kwanan nan ya fada wani bidiyo yace lokuta ne 90 da ake amsa addu'a kada shi akwai alaka mai karfi tsakanin wata ramadan da addu'a shi yasa sai aka duba siyakin ayar bayanin addu'a shi ne alaka domin an dade ne bayanin za kuma ƙara sa bayanin sauran ayatu siya da a nuna ma muhimmancin addu'a. Yace lokuta 90 ne a watan Ramadan, yace lokuta 30 na sabo duka lokacin addu'a. Da aka wajibi ne, yana da kyau mu kula da sahur. Lokutan sahur kwana 30 na addu'a ne, kar ka kuskura a ce baka tashi. Wani sai ce ni ba na sahur, har ka ma mun gurinta ba ni ba wani da sahur. Wani ya dauka wani shin sahur ma jarumta ne ko ya dauki wai sahur din wai kasala ne? A ni ba na sahur, da na ci abinci na da daddare shi kenan. Oho, kai asaran na da ko ku. Mandala fa cewa tasahharu fa inna fi suhuri baraka, kurka yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka. Shi lokacin sahur yana da albarka, haka abincin sahur shi ma yana da albarka. Albarka ne ta ko ina, ka farka cikin dare karshen dare lokaci ne na albarka, domin sahur ba a yin sa farkon dare sai karshen dare. Wani sai ci abincin gida daga tafsiri 11 ko 12 ba sahur bane ba, kawai kai cika to ne kawai ba kai sahur ba. Sahur shi ne ana tashi ne karshen dare, kuma yana daga sunna jinkirtawa, ba a san gaggawa da sahur, ana jinkirta sahur ne. To shi kansa abinci yana da albarka, haka lokacin yana da albarka. Shi ne fa lokacin da Allah ta'ala ya ce wal mustaghfirina bil ashar, da masu gafara neman gafaran Allah a lokacin sahur karshen dare. Lokaci ne mai albarka. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun, a lokacin sahur din nan suke neman gafara, to bayan Allah da kwari. Na'am. To da haka lokaci ne yace lokuta na sahur kwana 30, yace sannan yinin duka 30 na watan Ramadan su ma lokutan addu'a. Gaba ɗaya yini da Ramadan lokacin addu'a, yace ga kuma lokacin shan ruwa 30, kaga 33 ba sai ba, to duka waɗannan lokuta an sa addu'a. To shi ne yace wa zakara Allahu tabaraka wa ta'ala jawabahu ala su'ali jama'ati, Allah madaukakin sarki ya ambaci amsarsa ga tambayar waɗansu jama'a, linnabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi wa manzo Allah sallama tambaya, wasu mutane ne suka manzo Allah sallama tambaya. Jawaban tambayar ne Allah ya saukar da wannan aya, aqaribun rabbuna falunadihi am ba'idun falunadihi, shin ubangijinmu yana kusa ne mu gana da shi a sirrince, ko ko yana nesa da mu mu kira shi mu daga murya? Tambaya akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, sai Allah ta'ala ya ce
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun.
Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni, idan bayina sun tambaye ka game da ni, ai idza aradu an yas'aluni, in suna nufin su roƙe ni, wa inni qaribun, to lalle ni ina kusa, minhum bi ilmi, ina kusa da su da ilimi na, inji Allah ta'ala. Kaga wannan aya tana nuna mana babu wani tsari tsakanin bawa da ubangiji. A wasu ayoyi masu kama da wannan sukan zo da lafazin fakulko yas'alunaka madha yunfiqun qul al'afu, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan, yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir, takan zo da lafazin ka ce musu kaza. Amma wannan ayar Allah ta'ala bai ce qul inni qaribun ba, kawai sai ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, idan bayina sun tambaye ka game da ni, to ni ina kusa. Bai ce ka ce musu ina kusa ba, ina kusa da su da ilimi na. An gane ko? Yawwa. Allah ta'ala na kusa da bayinsa da iliminsa. Ka ganin yana karantar da mu wani bangare na tauhidin asma wa sifat. Ma'iyya ta Ubangiji tare da bayinsa tana kasancewa ne bi ilmihi la bi zatihi. Mu fahimci wannan matsala ne. Yawwa, da ba akwai masu wasu firar da suke nuna suke da fahimtar Allahu fi kulli makan bi zatihi subhanallah wai Allah yana ko ina da zatinsa wannan kuskure ne babba ba daidai bane ba ko cikin risala ta Abu Zaidin muka koma za mu samu tacaccen tauhidi ko yayi bayani akan wannan bangare na asma wa sifat yace ne yace wa huwa menene Allah ta'ala istawa ala al-arsh ya daidaita bisa al-arshin sa istiwa an yaliku bihi aw kuma qal sai yace kuma menene bayanin nasa wa huwa fi wannan fi kulli makalin bi ilmihi a ko ina Allah na nan tare da bayinsa da iliminsa ba da zatinsa ba wannan bayani yana nan cikin risala to wannan sai ke gaya mana kaga idan bayina sun tambaye ka game da ni fa inni qaribun ina tare ina kusa da su bi ilmi da ilmina Allah na tare da bayinsa ko ina mutum yace Allah na tare da shi amma zatin Allah mai rahama ya daidaita saban al'arshinsa daidaito wanda ya dace da girmansa ba a kwatantawa ko kamantawa ko korewa bila takyifin wala ta'dilin wala tamthilin ba a wannan kawai ka yadda Allah ya tada mu ujibu da'wata da'i za da'a ina jin kiran mai kira idan ya kira ni roƙon mai roƙo idan roƙe Allah ta'ala yace ina ji bi inalati ma sa'ala bi inalatihi ma sa'ala da bashi abin da ya roka Allah na nan kusa da bawa duk sanda ka kira ubangiji to yana tare da kai kuma zai baka abin da ka roka kuma dan da muke musanta anan shine rashin cika sharuɗa na addu'a manzon sallama yayi bayani yace ba wani mutum da zai wata addu'a laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa ajaba Allahu law aw kama qala rasul ba wani ba da zai roki Allah addu'a da babu zunubi ba yake zamunta face sai Allah amsa mata da hanyoyi guda uku ko dai ba shi abin da ya roka nan take ko ya jinkirta ban zuwa wani lokaci na daban ko ya tunkuɗe masa wata masifa a dalilin wannan addu'a ko ya tada da masa lada a kiyama haka Allah ya amsa addu'a to da haka Allah ta'ala yana amsa kiran mai kira idan ya kira shi yana amsa roƙon mai roƙo idan ya roke shi fa yastajibu li Allah ce sai su amsa kira ne ai du'a'i bi ta'a ta hanyar yi mun da'a su amsa kira na ta hanyar yi da'a daga in kana so Allah ta'ala amsa maka addu'a to ka zan mai biyayya ga Allah ka zan mai jin tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah sai Allah ya amsa maka addu'a Allah ta'ala ce innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin san dai kawai Allah na amsawa ne daga masu kiyaye dokokin sa to idan mutum ya cika wannan asbab na amsa addu'a da na duba Allah ta'ala zai amsa masa wa yu'minu bi kuma su imani da ni ayyadumu alal iman su dawwama akayin imani da ni lalu ya shidun domin su samu shiriya ayya hata dun wa rushida huna as-salahu ma'anar shiriya shine nagarta ko khilafu lagai shine sabanin fata ko kuma karkata wa salali da fata summa raja'a bi nasiyaku ila al-kalami ala sawm wa tamam akamin sannan siyakin ya dawo da mu siyakin ayoyin zuwa ga magana akayin azumi da kuma cikon ragowar kuncin adali fa kala sai Allah yace insha Allah gobe zamu dora a wannan aya wa hinna lakum laylatu siyami rafasu ila nisaikum to anan zamu takaita amma da mukan tarihi Allah ta rama cikin lada kuskure muna roƙo Allah ya bana afuwa wa ku da alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك تبارك عليك اللهم اشمر دارنا وارحم موتانا اللهم اشمر دارنا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمنا كما ربانا صغارا اللهم ارحمنا كما ربانا صغارا يا حي يا قيوم يا مستر المستقيم واقدانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.